الألباني.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باب الرابع.
باب نهودي كنا.
من الاسم الأول.
نقربونا بركو.
في كون العسل راجع.
أكين كذا شو عسل راجع من رجال.
نعم.
Don a karatun mu na farko da muka dama dai kamar yanda muka faɗa shi shi wannan littafin gaba ɗaya tun daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa duk abin da yake magana yana magana akan baitin na farko ne kawai musnadul faqih aslan nabali a musnad min al-zakar abi a wannan shi an wa an aslan nabali na anabi bi ra'atin bi'ad duk gaba ɗaya magana da ake magana akan abubuwan nan guda hudu kawai ake magana da aslan nabali da aslan nabali da musnad min al-zakar asli aw raji aw shi ne da kuma yanzu da shi ne kace duk magana da ake magana akan su to tun da muka fara karatun gaba ɗaya akan abu ba ɗaya muka fara ai tun daga littafin har zuwa nan muna magana akan asalin nakali ne kawai muke magana wanda asalin nakali shi ne muka ce yana da sharadi guda hudu na farko ya zama akwai sahatu sanadi li shari'i wanda shi muka yi ta karatu muka karatu karatu ta minita sannan kuma ya zama na biyun su wa an yakuna mutalim dilala nan ti biza bizalika ijmala ya zama da cewa mutulin dilala ne abinda aka faɗa din dilalarsa tana shiryawa daga an faɗe shi kada a sami ijmali wanda akan sa ne muka zo muka ta karatu shi ma muka yi magana zance ijmali muka yi magana zahiri muawwali da nazi din muka zo muka yi magana da rabarabar su sannan kuma muka zo muka yi magana wa an yakuna mustamiran hukumi ya zama da cewa kuma hukuncin sa ya zarke ai bayar nasihin lare ne kada ya zama da cewa nan gaba wani bayan an zo an faɗe shi din kuma ya tabbata nasiri kuma amma wani nasiri zai shafe shi shi ma muka zo muka magana mansuwa shi ne karatu ko gama katun da ya wuce din muka magana akan nan sai shi kansa nasiri sai ya ake shafe shi akwai nasiri wanda shi kansa za a yi zo a shafe shi akwai kuma nasiri wanda zai zo ya shafe a mansuhi amma akwai mutafaqun alaihi akwai kuma wanda yake mutala zuci din mun zo mun yi magana to kuma yanzu shine zamu zo mu magana na ƙarshe shine zancen ya kuwanye kuna raji'a ya zama da cewa shi raji'i ne shi ya rinjaya akan duk sauran hukunci hukuncin hukuncin da za a yi magana to shine magana da zamu zo mu magana duk akan waɗannan zama babu wani abin da ya zo yi mu'arala da shi to dama ya ce da kullum babu rusul kowane daga cikin nan zai masa wayi duk abin da muka karanta ɗin duk muna magana akan asalin nakali ne wanda wannan shine kusan sharadi na hudu na ƙarshe wanda zamu magana shine in mun gama da kwa ɗaya kenan asalin nakali sannan sai mu koma kuma wancan asalin akali sannan wancan kuma mutalan min zakal asali shine kiyasi da kuma sauran abin da zamu karanta na hudu shine istifai waɗannan su ne abubuwan da dama gaba ɗaya littafin ya haɗa to har yanzu dai akan magana kwa ɗaya muke magana yanzu gashi an wuce sama da rabin littafin
وقد يرى ترجيحه من السناد وقد يرى من متنه وقدورا لا أول ترجيح راو أكبر لمار والإفراد ابن عمر نعم فضل عندنا على الكراني أن أنس السجير في الأسنان وما روى أتقن زور جهاني فيفضل الإفراد للكراني نعم وذاك أن عائشة يبين أن أنس الكراني وهي أتقن وكونه مباشرة لقضية عقده هلا على ميمونة نعم قول أبي رافع
كونه مباشرة لقضية عقده هلا على ميمونة
نعم قول أبي رافع المباشر أمهرما عن ابن
عباس دوري
وكون راو صاحب
الواجعة
فانسب إلى لاين إلى
ميمونة
وكونه أكثر صحبة
فما أم سلمة وعائشة كما
نعم أن رسول الله كان يجلبه أي جنوبا ثم يصوم يرجع نعم ما قد وراء أبوه
قد روى أبوه هريرة فمن أبى مجنبا فلا صوم إذن
نعم وكثرة الرواة
قد يرجعه وحديث إيجاب الهدوء أرجعه
أي عندنا ما رواه
تلقوا فقر روى الأول منهم هلقوا
أبو هريرة ما بن عمر
زيد وسعد منهم
قد ذكر
أم حبيبة وأروى عائشة وأم سلمة روى عائشة
وكونه أقرب مثل ابن عمر ما أنس في الحج مثل ما أبو بكر Na'am kaunu hurawa da bilani gabi ita kabariratan alal sawabi kana wa abdun yawzuha an urwati wa qasimun qalawa
qalawa
wa qasimun qalawa
an aisha
na'am 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 wa qadira
to shi wannan abin da muka karanta da muka ce shine sharadi huda a cikin asali na dali shine ya zama kawai ya kasance rajihan ne ya rinjaye jami'a ma arala duk wani abin da yazo zai mu arala da shi in na cewa ba haka bane ya zama ya rinjaye shi a wajen ƙarfi to shi ya kasu kashi guda biyu akwai bangaren nan isnadi akwai kuma bangaren nan can matani to kowanne daga cikin wannan yana da sababi sababi guda goma saboda haka zamu karanta sababi guda 20 kenan akan zancen wa qad yura tarjihu min sanadi akan ga rinjaya samin sanadin daga sanadi ya zama daga sanadin ne aka sami tarjihi wannan akwai sababi sababi guda goma wanda suke sa a rinjaya da sanadi akan wani wa qad yura min matni haka na akan ganshi kuma daga matanin shi ma abin da yake sa a rinjaya da wani matanin akan wani matanin shi ma wannan akwai magana sababi sababi guda goma shi ma haka sababi 20 kenan
wa qad yura da awwalin
to yanzu zai fara da na farko shine rinjayarwa daga sanadi
wa qad yura da li awwalin
ya gangara
na'am li awwalin
li awwalin ga na farko shine tarjihu sanadi kenan cewa akwai sababi guda goma da muka faɗa tarjihu rawin rinjayar da rawin mai ruwaya
a
kabara wanda yake mafi girma idan yanzu ga mai ruwaya guda biyu wannan ya rawaito hadisi wannan ma ya rawaito hadisi sai suka zama daban-daban wannan ya yi mu'arala da wannan a cikin hadisi amma sai ya zama wannan wanda ya rawaito hadisin shine karami wannan kuma shine babba to yanzu ruwaya babban za a dauka domin zai zama shine a cikin shine ya fi kiyayewa an san yaro ba zai zama shine mafi lafi ko kuma mafi tabbata da shi babba ba to haka yanzu magana babban za a dauka ni ba kuma abubuwan da muka faɗa a can baya ba mun faɗa a hadisai cewa idan kuma ya zama da cewa girman ya sa shi ya kan manta wasu abubuwa zama da girman to kaga kuma shi ma wani abu ne zai shi can da muka yi magana da can kadihu kawadihu masu sukan ruwaya a can mun yi magana su to ya zama dai kawai a girman da ake magana ba kuma jefe shi da cewa a yana da yawan mantuwa saboda kuma yanzu ya girma ba yana manta wasu abubuwan da ake da tun yaro ji hadisi kaza yanzu kuma da ya girma sai aka ji shi kuma yana faɗan wani abu daban to kaga wannan zai iya su
Imara wal ifrada ibn Umar
shine lamma rawal ifrada ibn Umar yayin da ibn Umar ya ruwaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a hajjin sa da yayi ifradi yayi
Kodila
ina mu a wajen mu sai muka fifita a wajen mu
alal kirani
a bisa kirani
an Anas sai
domin shi Anas shine ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kirani yayi
na'am
shi kuma ibn Umar shine ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ifradi yayi to shi ibn Umar kuma ya girmi Anas bin Malik to shi sai aka rinja yadda ruwayar ibn Umar akan sa Anas bin Malik ila asnani a cikin shekaru
na'am wa mara wal atqan
domin a yanda hadisin ya rawaito kamar yanda shi Abu Hanifa shi shine ya dauki cewa shi a wajen sa yana ganin kirani yafi saboda ya dauki bangaren hadisin Anas mu ko muka ce a hadisin ibn Umar muka dauka domin cewa shi shine a mallaki mafi girma a wannan lokacin domin an zo an tambayi shi ibn Umar din nan zancen hadisi na gamar zancen a cewa a hadisul wada'i ya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sai yace ai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ifradi ne yayi to da aka yi wannan magana sai shi sai yace a wannan lokaci ai a lokacin Anas yana karami domin ruwayar kamar yadda aka faɗa cewa wani mutum ya zo wajen ibn Umar ya tambaye shi yace bima a halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da me annabi sallallahu alaihi wasallama ya harrama ranar wato hajjatul wada sai annabi sai shi sayyidina Umar ya faɗa yace alam tatil ama al awwala yanzu baka zo ba a wannan shekarar ne ya tambaye wannan mutum sai fa qala bala sai yace yi sai yace walakin na Anas ibn Malik zama annahu afrada sai dai cewa shi Anas dan malikin ya riya annahu afrada cewa shi ya ifradi ne faqala ibnu ubara sai ibnu umar ya faɗa yace inna anas ibn malikin kana yadhur ala nisa'i wa hunna mukashafati mukashafat ar-ru'us sai ji a lokacin da shi Anas ibn Malik din aka yi wannan abun ba shi Anas ibn Malik ya kasance yana shiga inda matan suke a lokacin kuma suna yaye da kansu yariya cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ni shi abin da ya faɗa kenan sai da haka shi kuma sai shi Ibn Umar ya amsa masa da cewa to a lokacin da aka yi wannan kaliya din a lokacin Ibn Umar Anas bin Malik a wannan lokacin yana shiga wajen mata suna yaye da kawunan kaga mai kinna gina nan cewa karami ne kinan shi a wannan lokacin yace wa inni kuntu ta ta na qatir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ni na kasance a wannan lokacin ina karkashin taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya masuni lu'abuha ya wunta ma yana shafana asma'uhu yulbi bil hajj ni a lokacin na ji shi yana yin tarbiya da hajji domin shi cikin wajen a cin cewa yayi ai yana yin talbiya da hajji da umra kaga yana magana zance cewa kira ni shi abinda Anas bin Malik ya fara kenan to wannan kaga sai aka nuna aka san cewa kenan ashe Ibn Umar din nan ya girmi a Anas bin Malik sai daga abin da ya fara to ana rinjayarwa saboda wannan dalilin kaga dalilin na farko kenan
amma rawa a tukanu
sannan sai sababi na biyu wanda yake sa a rinjaya da watarwa akan watarwa shine ya zama masu ruwaya hadisin guda biyu daya ya fi kyautu ta hadda akan daya wato ana ganin shi ne a tukanu kuma shine mafi sani daga wannan wanda ya rawaito hadisin to sai a rinjaya da wannan ruwaya a tukanu din akan wancan
ina zuru jahani
abinda a tukanu ya rawaito zuru jahani shine ma abun rinjayarwa ma abokin rinjayarwa
faifu dalil ifradu
shi dai ila iyo kuma idan aka duba shi dai wannan magana da cin difigo akan da take ifradi da kirani din aka bibi ta wata fuska kuma ba ta wannan fuskoki da muka magana akan ba cewa hadisin Aisha ha ila iyo ta rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ifradi yayi shi kuma Anas bin Malik ya rawaito cewa kirani yayi ita kuma Aisha ita ce a tsakanu daga shi Anas bin Malik sanan bangaren kuma dalilin da yasa kenan aka rinjaya da ruwayar Aisha kenan akan ta Anas bin Malik ba wai ta zancen shekaru bane kuma anan wajen an gane ko shi kuma ana magana zancen cewa ta fi shi itqani ne akan akan yanda yake shi Anas bin Malik
wa zaka ana Aisha tin
wancanan ka abin da yasa wannan hadisin aka ce an fi da ifradi a bisa kirani saboda an karbo hadisi ga Aisha wanda yake bayani
cewa
yake bayani wato akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ifradi shi ne nan ne shi ne madayin abin da karatu wato hadisin an roje shi ne ga Aisha ana nasin kirani shi kuma Anas bin Malik shi kuma yace kirani akai shi kuma ga shi waya a tukan waya a tukan ita kuma kar ita ce mafi kiyaye hadisi saboda Anas bin Malik din nan to shi sa anan wajen sai aka ce waya ta tafi
ko kawunuhu mubasharal qadiyya
wannan sai shi sababi na uku kuma kasancewar sa kuma yana mubasharal qadiyyati yana mai rungumin qadiyya ya zama cewa wanda akai abun nan shi a wajen sa tare da shi akai abun qadiyyar da yake fara wancin ko wanda yake bayar hadisin shi roto masa hadisin akai to wanda yake mubasharal qadiyyati din nan shi za a rinjaya da magana domin shi da akai abun nan da shi ai zai fi kiyayewa akan wanda labari aka bashi shi da shi ma wanda yake mubashirar kalli da aka rinjaya da shi akan wancan ina misali shi kuma
hadalin hilla
kaman kulla auren Annabi sallallahu alaihi wasallama hilla yana halali alamun mu'minin da maimuna
kaula
wannan fadin fadin Abi Rafi'in ne al-mubashir wanda ya runguma abun da shi aka yi abun
ko mu
rima shi ne ya fara yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna ne a lokacin yana halali ko ta bi harama da haji an gane ko wa murina Ibn Abbas shi kuma duri an san an karbo Ibn Abbas ga Ibn Abbas cewa shi kuma ya fada yake Annabi sallallahu alaihi wasallam muriman yana muhrimi da haji ya aure mai muni cikin shi kuma abin da ya rawaito ke
ko kaunu rami sahib alwaqi aji
to wancan magana kenan muke magana kaga anan wajen shi Abu Rafi'in din nan kaga ai da shi aka kaliya tunda da shi aka kaliya yanzu shi za a rinjaya da magana sa akan Ibn Abbas din nan tunda shi Ibn Abbas shi rawaito hadisin yayi ba shine ya rawaito ba shine ya magana domin a cikin hadisin yana faɗa yana cewa a cikin hadisin yana faɗa yana cewa wa anar rasul bainahu ni lokacin da aka yi wannan abun ma ni ne manzo tsakanin su kamar yadda yazo cewa ta zama wajen sallallahu alaihi wasallama maimunata wa hawa halalu wa bana biha wa hawa halalu وكنت انا استثير بينهما ابن شي ابو رجل ني فرجه شو ان عبد الله عليه السلام يا اور ميمونه في لوقتين ينا حلالي ده حجي حرام الحجي كما ياي بنا اذا في لوقتين ينا حلالي يشي ني 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 منذ تكانن سلا وتني كي ايكاوا ga mata wani abu ita kuma ta aiko da ga mata wani abu to kaga shi shine mubashir taliyyi don haka shi sa a rinjaya da magana shi akan ibnu abbas din da ya faɗa yace a amuri mi da yana harama da haji wannan shi ne shi ma sai bina uku kina
na'am
sai sai bina hudu
na'am
an shi ilalla da wani rawi sahibul waqi'a
na'am
kasancewa kuma mai ruwaya ya zama shine ma abucin waqi'a
na'am
an gane ko
na'am
shi ma ka dangana ilalla ne ila mai nuna
sulamu
yau kuma a'a ba ma da shi aka abun ba shi abun a kansa ma ya faru shine sahibul waqi'a tudin ki ba ma kaga wannan ai shi abun da take kansu kamar misalin ita mai nuna din ma da kanta ta faɗa zai manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aure ni duk gaba ɗaya muna halalai ne gaba
ɗaya
kaga dai sahibul waqi'a ta ai to sai a rinjaya da ita akan duk wani wanda zai rawaito hadisi yace a'a lokacin yana murimi da haji kamar ibnu abbas da ya faɗa yace murimi da haji domin inda mazan yazo inda hadisin yazo cewa ta zago jini rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa nahanu halalani to wannan sai a rinjaye da wannan ruwa ta maimuna inda ita ce a ruwan ya fara akan ta ma abinda ibnu abbas din da ya faɗa yace muhrimi ne to wannan shine sababi na hudu da ake rinjaye da wato sanadi akan sharan akan wani sanadin na
kaunuhu aksara subatan
sannan sharadi na biyar sababi na biyar shine kasancewa su aksara subatan ya zama shi wanda ya rawaito hadisi su su biyu ya zama shi ɗayan ya fi abotar annabi sallallahu alaihi wasallama akan ta yasu to kaga tunda ya fi abotar annabi sallallahu alaihi wasallama ai zai fi jin waɗansu abubuwa da za su faru akan wancan ko da akwai wani hadisi ma da zai nasance abin da aka faɗa wargili shi ya zo yau bai zo gobe kuma kamancin wannan to shi ma wannan zai zama ko kuma a'a kusancinsa da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar mata annabi sallallahu alaihi wasallama su faɗi wani abu wanda yake a gida ne ake yin wannan abu kaga su ne a fitar surubatan a gida kuma da duk kowane irin sahihiya kira ga to maganar su za a dauka akan shirin sahabbai
abalu ummi salamata
hadisin da yazo li ummi salamatin ga ummi salama
wa aisha
wa aisha da aisha tarhimi ne aka yi na aisha sai aka ce aisha kawai
na'am in ta ma
ya dangana
anna rasulullahi
shi amma sallallahu alaihi wasallam
kana yasbihu
ya kasance yana wayar gari
ai junuba
yana mai janaba
thumma yusumu
sannan bayan haka kuma sai ya azumi
yarujuhu
wannan sai a rinjaye da wannan maganar akan ma kadarawa Abu Huraira ce abinda Abu Huraira ya ruwaito
na'am ba mana su ba
kuma sallama din nan da Aisha sun fada sun ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana waye gari da janaba ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yuzbihu junuban min jima'in ghairi islami summa yusumu haka suka rawaito hadisi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana waye gari da janaba daga jima'i da yayi ba ma mafarki ba sannan kuma yayi azumi ba an gane ko to kaga wannan shi za a rinja a bisa hadisin Abu Huraira da yake man azba junuban ala sawma la din mutumin da ya waye gari yana mai janaba to ba shi da azumi shi abin da ya faɗa kenan ma'anar sa idan yayin nan to wannan abin da ya faɗa sai a rinjaya da su tunda su sun fi annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi abota annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafa ga gida to sai a rinjaya da magana su akan magana
waqtar ruwaci
duk wani ana magana nan jan ba wai hadisin ba sai inganta bane duk sun inganta ne amma za a rinjaya da wannan akan wannan saboda wannan dalilai da muke faɗa saboda muke faɗa
waqtar ruwaci
haka na sababi na shida shi kuma shine yawan masu ruwaya
kada to rujuhu
haka rinjaya da ita idan akwai masu ruwaya wannan ruwayar guda ɗaya ne wannan kuma masu ruwaya sun yawa wanda suka rawaito wannan hadisin
na'am ka turo jawa hadisi ijabul wudu'i
to wannan aka rinjaye da ita hadisi ijabul wudu'i hadisin nan na wajibcin alwala arjahu
na'am
mu a wajen mazhab malikiya shine mafi rinjaya ai inda na a wajen mu min marawa dalqu daga abinda dalqu bin ali ya rawaito wanda aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yace wata rana wani yazo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaya mutumin da ya arula kuma sannan sai ya shafi zakarin sa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa inna hadha al-athm minka ai da zakari ai wata tsoka ce daga jikinka a ji tawo rai ala kamar yanzu hannun ka aka ce ga jaba ai ba zai yi rai ala ba ko haka shi ma zakari shi ma yake to wannan abun da ya faɗa din nan mu a wajen mu mun rinjaye da hadisin cewa lalle a sake alwala akan wannan hadisin na dalqu bin ali din nan domin dalqu bin ali shi kadai ne ya rawaito wannan hadisin amma wanda suka ruwaito cewa wanda ya shafi zakarin sa mun masa zakarin hu falaita wadda duk wanda ya shafi zakarin sa sai ya aula to akwai hadisin mutane da yawa su ruwaito hadisi shine gashi nan zai baka wasu kadan daga cikin magana
faqadara wal awwala minhum
yake faqadara wal awwala minhum halku yake jama'a mai yawa ta ruwaito na farkon minhum daga rashin ne mun masa zakarin hu falaita wadda dinna mutane da yawa shi ko wannan dan gobe Ali ne kawai ruwaito wannan hadisi
Abu Hurairah
na farko yace a maza Abu Hurairah ya roto shi
Ma'bun Umar
sanan Abdullah bin Umar ya roto shi
Zaid
sanan Zaid bin Halid ya roto wannan hadisi
Sa'd
Sa'd bin Abi Waqqas ya roto shi
minhum qad zakara
wannan duk gaba ɗayan su sun ambata duk maza ne waɗannan duk sun ambata
Ummu Habibatu
sanan a bangaren mata Ummu Habiba ta roto wannan hadisi
wa arwa Aisha
Aisha ta roto wannan hadisi
wa Ummu Salama
Ummu Salama ta roto shi
rawatu
rawatu eh shi umma salama ta rawatu wa umma salama ta rawatu wannan hadisin
Aisha
kuma ta rawatu hadisin ma marfu yana abun dauka izuwa ga annabi
Aisha
madaukaki shine marfu yana madaukaki to wannan duk kaga wanda suka rawatu wannan hadisi to saboda haka shi yasa za a rinjaye da wannan wanda suka rawatu hadisin saboda yawan akan hadisin talqu bin Ali saboda kana jin shi kai
wa kaunuhu aqraba
kasancewa kuma ya zama wanda ya rawaito hadisin shine a lokacin shine ya bafi kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallama akan wancan sai a rinja da wanda yake kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallama
misalin Ibn Umar
misalin hadisin da muka gabatar da shi na Ibn Umar dinnan ai cewa yayi a lokacin da aka hadisi wa da ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana talbiyar nan ai cewa shi yana karkashin taguwa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana talbiyar to kaga duk wanda zai kusanci da shi a wannan ranar ai bai kaman shi Ibn Umar dinnan ba sai yake kashin taguwar to shi sai za a rinjaye da shi akan hadisin Anas bin Malik ba wai an dubi kuma yanzu da cin shekaru bane wanda an huje da muka rinjaye da muka kafa wancan sai da dubai shekaru ne cewa ya girme shi shi za a ce a rinjaye da magana to yau kuma muna magana zancen a kusanci da inda ake zaune shi ya fi kusanci da Anas bin Malik domin ta yanda yake ba zai ga kusancin mutumin da yake karkashin taguwar kishi a nan wajen kuma hadisin sai a rinjaye da shi saboda wannan sababin kuma
na Anas
ba wancan wannan hadisin shine ya fara yace hadisin da tare da Anas hadisin da Anas ya rawaito
haji
a cikin haji misalan ma gabar misalan abin da ya riga shi na
wa kaunuhu rawad bilahi jali
kasan cewar arwajo hadisin kuma bilahi jali babu wani tsari
na
shi ma aka rawaito hadisin a rinjaye da shi kuma akan wani wanda ya rojo shi kuma wara aljabi shi kuma bayan tsari shi
ita ka barira ta alal
ita ku barira yan ta wannan na barira
na'am alal sawabi
alal sawabi a bisa dan ce miji dacewa wanda mu mu shine muka ranja har a mazan malikiya
kana
kana ya kasance wannan yancin ne
wa abdun zawja
alhali mijinta yana bawa ne aka yanta ta
an urwatin
wa kazimin kalahu an
Aisha
wanda wannan arwaje ne ga urwatu da Kasim kalawu wanda su sun faɗi wannan abun cewa sun karɓo shi ne an Aisha daga Aisha ita kanta Aisha din ita ce ta faɗa take cewa a lokacin da aka yanta bariratu a wannan lokacin mijinta a wannan lokacin wa zawjuha abdu mijinta yana bawa an gane ko su Kasim kenan bin Muhammad da Urwatu su ne suka rawaito ga Aisha cewa Annabi barirata utiqat wa zawjuha abdu cewa an yanta ta alhali mijinta a wannan lokacin yana bawa ba amma kuma ita gashi nan ko
na'am
rawahu an jari a zawjuha wannan kaga su ubasharatin suka ce sun karbo ga Aisha
na'am
to ba abinda a zawju shi kuma ya rawaito ba an hijabi da tsari anha gareta kaga shi a wajen tsakanin shi ita lokacin da ya rawaito hadisin yace akwai tsari tsakanin shi da ita amma shi sai ya rawaito cewa an kyanta ta amma wa hurrun zawjuha alhali mijinta a lokacin yana da to wannan kaga tunda shi akwai hijabi su ko su rawaito ne babu wani hijabi to shi sai a rinjaye da maganar su akan maganar
yayi
a sodi din
yayi gudu
ba za a rinjaye da wani abu da kuma wannan magana ta saba ba za a rinjaye da saboda ba wani abu da zai karbe ta
na'am aw anhu
wannan ganin ko anan zamu kwana
to
Allah ko da shawara guda biyu a cikin sauraron
Allah
Allah
ya sa